Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Majalisar Dinkin Duniya ta ce akalla mutum 110 sun fice daga birnin Rafah da ke kudancin Gaza zuwa ranar Juma'a, yayin da dakarun Isra'ila da mayakan Hamas ke ci gaba da fada, hada da hare-haren bombardment da Isra'ila ta kara zafafawa a ciki da kewayen birnin.
The recent evacuation orders we had from the government of Israel linked to the military operation in Rafah.
Jami'i a hukumar kula da ayyukan jinkai na Majalisar Dinkin Duniya, Georgios Petropoulos, ke ne ke cewa kaurar da mutane ke yi na da alaka da hare-haren da Isra'ila ke kaiwa a birnin na Rafah, inda mutum 110 suka fice daga inda suke samun mafaka, wadanda mafi akasarin su, wannan ita ce kaurar su ta 5-6. Halin da ake ciki tattaunawar neman kawo ƙarshen yakin da kasashen Qatar da Masar ke yi ta gamu da cikas. Wani babban jami'in Isra'ila ya faɗa wa jaridar Washington Post a ranar Alhamis cewa zaman sulhun da aka yi na baya-bayan nan a Cairo bai kai ga cimma gaci ba, kuma Isra'ila ta ce za ta kai farmaki cikin birnin na Rafah da sauran yankunan zirin na Gaza kamar yadda ta tsara. Ko da ke babu wata alama da ke nuna cewa Isra'ila za ta kai cikakken samame birnin na Rafah, amma dai tana ci gaba da kai ɗan hare-hare da ta fara kaiwa a wannan mako. Yayin da yake jawabi a hedkwatar Majalisar Dinkin Duniya a New York, babban sakatare Antonio Guterres ya sake yin kira ga Isra'ila da shugabannin Hamas da su daure su cimma matsayin dakatar da buɗe wuta, a kuma saki mutanen da aka yi garkuwa da su. Masu shigar da ƙara a shari'ar da ake tuhuma tsohon shugaban Amurka Donald Trump a New York kan kuɗin toshiyar baki na shirye-shiryen sauraron bahasin tsohon lauyan Trump Michael Cohen da ya juya masa baya, wanda ake sa ran zai bayyana gaban kotun a ranar Litinin. An dai ta ambatar sunan Cohen cikin makonni uku da aka kwashe ana sauraron shari'ar, wanda a da ɗan gani kashirin Trump ne kafin ya zama babban shaida a wannan shari'a da masu shigar da ƙara suke so masu taimakawa alƙali su 12 su amince cewa Trump ya aikata ba daidai ba a tuhume-tuhume 34 da ake masa. Cohen dai ya jima yana caccakar Trump a dandalin TikTok yayin da ake kan shari'ar, duk da cewa masu shigar da ƙara sun nemi daidaina. Sai dai yayin da ya rage 'yan kwanaki, Cohen ya je gaban kotun don ba da bahasi ƙarƙashin alƙali Juan Marchand. Lawyer Trump Todd Blanche ya nemi kotu ta dakatar da Cohen kan caccakar da yake yi wa Trump. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta sanar da tallafin gaggawa na kayan soji har dala miliyan 400 da za ta aika wa Ukraine daga rumbun makaman ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, wanda gwamnatin Biden ba ta buƙatar su halewa majalisar dokoki kafin ta tura makaman yakin. Wannan tallafi na uku da gwamnatin ta Biden take sanar da shirin turawa Ukraine a gaggauce na zuwa ne bayan da majalisar dokokin ƙasar ta amince da tallafin dala biliyan 95, inda dala biliyan 60.8 zai kai ga ƙasar ta Ukraine.
We are confident in the Ukrainian armed forces and we are working around the clock to get them.
Kakaki a majalisar tsaron Amurka John Kirby ne yake cewa muna da kwarin gwiwa akan dakarun Ukraine, muna kuma aiki ba dare ba rana don ganin an aika da waɗannan makamai da sojojin Ukraine ke bukata don su kare kansu.
Equipment, the tools, the weapons that they need to defend against these attacks.
Wannan tallafi na zuwa ne yayin da Ukraine take ta taga-taga a kokarin da take yi na dakile ƙara kutsawa da dakarar Rasha ke yi cikin yankunan ta a ranar Juma'a. Hare-haren baya-bayanan da Rasha ke kaiwa na kokarin buɗe wani sabon filin daga a iyakar Ukraine da ke arewa maso gabashi, kamar yadda wani jami'in Amurka ya faɗa wa kamfanin jallancin labarai na Reuters a ranar Juma'a. Ƙarshen labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Ah, Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
alheri ya wure naku
lafiya lau ya New York kai kana Maryland kai na ne garin ku ne wai
wato
ko sama ko ba dele waya ne
shi ne ake cewa
gida bi ba ganin gobe
eh haifafe New York mazaunin Maryland
shikenan kuwa shikenan
shike dan fa
to mun karba
mun gode kuma
baba abin da ya dauki hankali na shine wani labari ne so sare na goma wani kare ne aka horar da shi ana kai shi asibiti inda aka ake kwanta da kananan yara musamman asibitin da ake jinyar waɗanda suke fama da ƴan kananan yara da suke fama da ciwon sankara to wanda an fara gwadawa ne aka ga cewan yara ko da allura za a musu sun ga kare musamman waɗanda suke da son kare sai hankali su ya kwanta haka aka fara to sai ya zo ya zama aka lura cewa yana taimakawa ƙwarai da gaske wajen har ma waɗansu suna da ƙyar suke tashi in suka ga karen da sai su nan da su yi ƙoƙarin tashi dai kamar suna ɗan samun ƙarfi to aka ga wannan kare yana taimakawa sai aka dauki lokaci aka horar da karnuka aka koya musu dabaru aka koya musu dai iri daban-daban
yadda za su ba da kulawa
jama'a tsaro suke amfani da su wajen gano masu laifi su sun su da su gano masu laifi ko kuma su gano gawa da dai sauransu to wannan karen an su waɗannan karnukan musamman an horar da su ne yadda za su yi jinya wanda shi wannan karen da nake baka labari sunan shi Kid
Iko Allah
Kid kamar karamin yaro sunan shi Kid shi wannan kid yana ya zama sananne kuma wanda yara
ya shahara sosai
da gaske yawa sosai a asibiti musamman asibitin da ake jinya masu ciwon sankara din babban asibitin nan dake garin Washington to ya shekara biyu yana yin haka sai shi ma yazo ya kamu da ciwon sankaran nan baba shi kid din nan to ya hankalin kowa ya tashi da yara da majinyata dai kowa hankalin shi ya tashi aka kai shi asibiti baba aka yi ta jinyar shi shi ma abinda ake wa mutane haka dai yanda dai kasar ana jinyar masu ciwon sankara daga yin aiki din nan zuwa kona wannan ciwo dai haka dai aka yi ta jinyar shi haka dai mutane suna aikawa da sakonni su kayan wasan karnuka da dai sauransu to baba wannan kare sai aka samu ya samu sauki yau din nan da ya fito aka fito da shi asibiti mutane sun taru da asibiti daga mishi tarba din nan har mutane suka tara aka sai miki wata kamar mota da ake jan inda kana zuwa inda ake yara suke zuwa wasa din nan
wata
a kurkura ta yara da za a sa yara ana jan su
of course na sani
yawa to irin wannan baba aka cika da kayan wasa na karnuka a $1,500 na dala
nawa
$1,500
kai
wannan motar wannan kayan $1,000
miliyoyi kenan a kasashen mu na'am
na miliyan aka kai Najeriya kashe nan
iko Allah
da dare jiya aka kashe aka so makarkaran nan kai akai yakin wasa iri iri kala kala aka sa mashi wata riga ana tafiya da shi mutane suna ta siwa
iko Allah
kaje
kaga inda kare ya gata
kare inda kare ke da gata
haka
Allah ya kai mu Allah ya sa Allah ya gatanta mu
ko amin amin
Allah
ya sa haka Allah ba mu iko mu iya mu yi mu ɗan uwan mu ɗan adam
yawa shine shine Allah ya ba mu iko karama mutane da kuma garin darajar su da dauka matakan da za a yi dai su ma su samu sa'ida in suka samu kansu a cikin yanayi irin haka kuma Allah ya ba mu lafiya
amin summa amin
to baba wannan waka da kai ake bugawa ba ko ne da muka ga tun makon da ya gabata muka yi wannan bakon amma Allah bai bashi dama shigowa wannan sai wannan makon
Allah sarki
eh wato
abin
Najeriya dan Ghana
Allah sarki
to kaji yawa irin ka
haka
da Najeriya dan Ghana haifafan Najeriya kai ma kamar yanda kake
Allah sarki
dan New York
eh haka mazaunin Maryland
mazaunin Maryland shi ma haka zalika dan Ghana ne haifafan Najeriya
haka
wato zuwa ajima za mu je gida da wakilin mu yayi da shi kafin mu kai ga haka bari mu mika gaiso fata alheri da sada zumunci bari mu fara da wadannan auren raki baba da aka gayyace mu
yawa
muna taya iyalan marigayi babban limamu a masallaci a Kano gwani Muhammadu Zara da kuma Alhaji Hamiru Adamu Gwangwazo da ake mazakari da Lale Kati wadanda za a yi auren ƴaƴansu Sidello Yusuf Goda da Abba da kuma amaryarsa Hajara Halliru Gwangwazo wadda ake ma lakabi da Mama Hajo za a yi auren nan ne da ƙarfe 11 na safe a masallacin Wudilawa da ke kofar kudu akan hanyar dan Agundi a birnin Kano to Allah ya sa an yi adaci Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare
amin summa amin to sai kuma gaisuwan taya murna ga iyalan Alhaji Umaru Kawu Zannuwa da na barista Abdullahi Jallo na daurin aure ɗayan su Muhammad Amin Umar da amaryarsa Fatima Abdullahi Jallo to Allah ba da zaman lafiya da zuri'a tayyiba to sai kuma gaisuwar taya murna ga zababben sarkin zangon kuma sai Alhaji Sidi Abdulkadir Tsoho tare da fadawansa da al'umman Kubasi baki daya to muna fatan Allah ya sa a gama da jama'a lafiya da kuma gaisuwa ta musamman zuwa ga sarkin farfara Kumasi kuma chairman na kungiyar sarakunan kansan na Kumasi wato Alhaji Musa Akambonga da sarkin Zango mai rukun kwariya wato sarkin Musa wan Ashanti kenan Alhaji Ibrahim Abdulrahman Sanfo da kuma Sheikh Abdul Wadud Harun Muhammad Atijani Zaimul Harkati Tijaniya da kasar Ghana da ke zaune a birnin Kumasi da al'umman Kumasi duka da fata za a gama wannan shagulgula lafiya
muna mika gaisuwar fata alheri da barka da cika shekaru ga Victoria Magid wanda ta yi bikin cika shekaru 60 sai Ishaya da matar shi Laraba Fure da shi Nehemia da matar shi ta Cindy Gata wadanda su kuma suka yi bikin cika shekaru 30 da aure gaisuwar fata alheri da jajintawa ga Newton James domin hatsari da kuma rashi da suka yi. Sai gaiso fata alheri ga yan jarida Phoebe Kabru da NAAD, sai Professor Christy Best da Hajaratu Tahmid da Husaina Akila Banshika, da fatar an tashi lafiya.
Amin. To sai kuma gaiso fata alheri ta barya huce daga Sani Muhammad Chindo Ogwal Karo Fimba Daki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce salam filin a barya huce, ku mika min sakon gaisuwa ta zuwa ga Hajiya Dada Mama Bashar Bajabure da Abba Danka Basho da ke garin Kembu da Malama Zainab malamar makarantar Bauchi. Wannan kuma na cewa assalamu alaikum filin a barya huce. Ina so ku mika min gaisuwa ta musamman zuwa ga mai martaba sarkin Lakwaja Alhaji Ibrahim Muhammadu Kabiru mai karfi na hudu, da kuma Dr. Aminu Sufi Sakwato da Alhaji Muhammad Shaba gwamnan Road Kaduna da Malam Nasiru Yusuf Abdullah da Malam Ibrahim Zakari da Honorable Bin Ibayya Shehu Tijani da kuma Bala Dayashi Lakwaja. Mai gaisuwa Abubakar Yahaya Lakwaja, jihar Kogin Najeriya. Na fatan duk sun tashi lafiya.
To madalla, kamar yadda muke faɗa kullum, babu komai kirkin ka baka ga makasuwa da gaisuwa. Sabili ta haka bari mu dire da wa'annan kalilan kaɗan daga cikin waɗanda suka aiko mana da saƙonnin sada zumunci ta wannan hanyar sadarwa ta WhatsApp, waɗanda a yau waɗanda lambarsu ta samu shiga sun haɗa da Haddabi mai kwamfuta mai yama daga jihar Kebbi a Najeriya, wanda yake so a mika mishi gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Hamza Adam A. Hamza Daura da Comrade Elias Yakubu daga Wasesa Nusa Magatai da makaranta Isa Jika mai Saje Toro, sai Zaki So Dangi Zomawa da Abu Yelo mai kwamfuta, sai Sani Da'u Alaska Tsatsun Burum injiniya mai Hero Kwantagura, sai Alhaji Bala Dan Garba ko asara rane ko dai to Allah sa ya fada ka dide da Bala Sarki sabon gidan Kaliyal da Alhaji Dan Asibi mai fitila mai yama, sai Yusuf sabon doki Lingi da Faruku Makahu Andare da kuma baban Wasila Bakwali, da fatar an tashi lafiya.
Zamu soma shirin ne da tambayar ka ainihin asalinka, kai asali dan Ghana ne ko Najeriya, baka ne ko baka ne?
To ni asali na Abba sunana Jibrin, amma asali na da Abba saboda sunan mahaifin babana aka sa mini, amma kuma a bisa ka'ida ta tarbiyya ta malam Bahaushe akan boye sunan a alkunya sai a ce Abba, to shi ne sabu sunan yanci Abba, amma Jibrin ne asalin sunan kisa ake cewa Abba Jibrin Abdul Hamidu, nake kuma sharin da dan da kuma to asalin wannan shine mahaifina dai, ma ce haifaffen kasar Ghana ne, kuma mahaifiyata haifaffiyar kasar Ghana ce, to amma nema ya kai su can kasar Najeriya garin Kano, wanda a can aka haife ni a can garin Kano, a nan Ngwale local government, a kuma unguwan Mandawari wani na karkashin Ngwale local government, muna Mandawari ward gida mai lamba 75, ana aka haife ni a nan garin Kano. To amma na ce ni dan Najeriya ne kuma ni dan Ghana ne. Ta bangaren waka ne. Inda a bangaren waƙe da nake ni na iya cewa ni ina amfani da kasar Ghana. Saboda ina cewa sunana Abba Jibrin Abdulhamid dan da kuma waƙoƙi na yawanci duka a Ghana ne kuma inda ma nake waƙar a Ghana ne. Saka sha yanzu dai a bar shi a matsayin ni dan Ghana ne ni.
Masha Allah. Yau shi malamin ya shiga sha'ani. Waƙi kudi da abda ma an gani lawarin waƙi kudi daga sama.
Ya sani na dai gidanmu ne ba wanda yake waƙa. Ni ba gadon waƙa ne ba irin abin nan da ake cewa wai taka haye. Na tsinci kaina a cikin waƙa kuma na iya cewa tun kusan ina yaro. Kasan in kana jin waƙoƙin wasu kana bi sai kuma wani abu shigo majiki kai ma ka ji kana sa wasu baitittika kana fara da wasu nau'i na salo sai ka kai ma kusan kayi waƙa. To tun daga wannan lokacin da na fara tsanta kaina a waƙa har kuma Allah ya sa lokaci yayi da muka zamanto a cikin mawaƙa har muka zo mun fara shiga studio kuma muna rerawa muna bugawa an muka ji kanmu ne a cikin wannan sana'a ta waƙa.
Kana jin da waƙen ka daban-daban na waƙa. Na zamantakewa waƙen siyasa waƙen soyayya kai ainihi wannan ainihin salon waƙa kake.
To salon waƙa ta ba zan ce ma ga salon da nake ba to amma zan iya cewa an ka dauki salon waƙoƙi irin na malam Bahaushe musamman magabatanmu za ka cewa salon waƙa ta kenan saboda bangaren waƙa ta bangare nake ta bangare daban-daban musamman masalan da ya shafi rayuwa. Nafin waka a kai da mutakewar rayuwa zaman lafiya ne siyasa ne wani fada ne na wani cuta ne izo gari awwali na matsalar rayuwa gidan haya ne zamantakewar dan adam da kuma har da ma bangaren wani soyayya akan taba da bangaren siyasa to amma waka da kusan matsalar rayuwa ta fita amali akan wannan yawa dan kaji waƙoƙi na ga yawanci akan matsalar rayuwa nake yi da zamantakewa wasu kuma wa'azi ne wani kuma fadakarwa ne wani nusantarwa ne wani kuma nishadi ne to da haka wannan bangaren waƙoƙi na kenan da nayi.
Ka dai ke can Najeriya ne aka haife ka daga can ne ka somo wa kunkure sai bayan da ka dawo nan gida Ghana ka somo wa
eh gaskiya ko a Najeriya na buga waƙoƙi a kalla guda hudu zuwa uku kuma musamman ta bangaren yan siyasa akwai wani chairman shine waƙar da na fara yi Maji Ahmed Gwangwazo ana ce ma Alhaji Baba shine fara shiga studio na buga masa waƙa ta biyu kuma shine wani dan takarar gwamna ina ji a shekarar 2007 ko bai mana Salisu Sagir ta kai dan takarar gwamna Kano shi ma na ji na yi masa waƙa da kuma wasu waƙoƙi wanda suka shafi zamantakewa shi ma a can Kano na yi su akalla ne waƙa kamar guda hudu zuwa biyar a Kano sai na dawo Ghana na saka gaba da waƙoƙi na a wannan ƙasa Ghana din ya
da yawa gabaki ɗaya kai yanzu haka kai waƙe kamar nawa
to yanzu ina jin akalla waƙoƙi na a bar su da guda 30 ina da waka akalla za su kai guda 30 a yanzu wanda na buga su kuma da wanda na rubuta ban kai ga bugawa ba
amma a cikin waƙen akwai wanda za mu iya cewa shi ne ya fi kama maka rai bakan da miyarka
eh waƙoƙi na dai gaskiya kowace tana kama min rai sai da ce ko a nan Ghana wacce ta fi shiga bakin mutane dai wacce kuma ake amfani da ita a kallon gidajen rediyo da gidajen talabijin in za su shiri na siyasa yawanci za ga wannan waƙar ana buɗe wannan shiri da shi na iya cewa tunda al'umma sun fi sanin ta kuma an fi san ta na iya cewa kusan ita ce waƙar da ni ma na fi so a wannan lokaci ne amma akwai su dai wanda ina ganin sun fita ma daɗi ko sun fita faɗa wasu maganganu ni a guri na to amma da yake wannan ita ce shahara siyasa ba gaba bace na iya cewa to ita ce wacce na fi so.
To madalla baba ka dan gaban
ka eh kwarai kuwa ya bayyana irin abubuwa da suke fuskanta musamman kalubale da fatan wannan al'amura za su inganta.
To baba duk da yake da ya faro bayani tilas mu da birki nan domin na ga lokaci ya fara hararan mu. To baba yau labarin da zan baka wani labari ne na mahaukaci da ake ce wai mahaukaci ne hikima wai
inda
haukan wani lokaci suna magana akan gaba wai waɗansu mutane ne suka yi suna tafiya a cikin mota sun yi nisa sun kai kungurmin daji shike na sai suka ji taya tana ta garo tana ta karkadawa da suka sai direba ya ja a hankali sai ya tsaya da suka fita duka sai suka lura cewa ashe lototin taya ne daga hudu daga cikin guda hudu da ake daura taya
eh
uku sun fadi sai saura guda daya
oh
yawa ba gari kusa ba gari ba gari gaba ba gari ba kusa ba inda ake hange kuma sun tsaya har sun fi awoyi ba ko
yo Allah
ko babu
an fada tsaka mai wuya kenan
an fada tsaka mai wuya
eh
sai tsaya dan sai rasa yanda za ci gashi kuma lokaci ba lokacin wayar sanuna ba sai ba kira waya
yo Allah
sun nemi dauki suna nan sun yi zugum sun rasa yanda za su suna can sai ga wani mahaukaci mahaukaci in ka ganshi dai ka san mahaukaci ne a jeji yake dai daga daga tsira shi daga daga yanda yake dai ka san fasale shi ka san mahaukaci
eh wannan ba mai lafiya ba
to da eh da mahaukaci ya zo ya wuce su ya wuce ya sake dawowa ya wuce ya sake dawowa sai lura
akwai matsala
abin nan
eh
a matsala yana kuma jin magana da suke sai ce nan da ya sake dawowa sai ya bushe da dariya yayi ta dariya ya
dona wurin
su ma har ya fada kasa yana ta dariya yana ta dariya sai ya ce ai ya ce inda a ce shi ne abin da zai yi shi ne zai kwance zai kwance notin wannan taya daya ko ba ya kwance to notin taya daya ko ba ya kwance notin taya daya sai zo ya hada ba wannan wanda notoci sai ya bace haka zai yi ya kara bushewa da dariya bushe da dariya ka ba hanya ita ce sai shi kenan an jima sai wani daga cikin sai ya ce kai
hanya
ba bushe da dariya da ya bushe suka ce to wai dariya me yake duk kowa hankalin shi ya riga ta shi kowa ya yiwuwa ta kama cikin rasa yadda za su suka ce wai me yake ya bashi dariya a cikin wannan me yake dariya a cikin wannan lamarin da suka shiga sai ya ce ai mahaukacin na abin da ya faɗa yana da gaskiya
gaskiya
ya ce duk awoyin da suka yi na ai in suka kwance noti ɗaya za a bar sauran tayoyin da notoci uku kana kuma wannan ma da aka abin ta samu noti huɗu kike nan tafiya za
a kan nan zai fita da su zuwa cikin gari
I can't say that.
sashin hausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.